الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مد سادوا أيو رانر ترى جوات رمضان أوان الشكرة تهجر من زم الله صلى الله عليه وسلم تدبود اليهود الثلاثين دتقص wanda ta yi daidai da ranar 4 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi yau insha Allah aya ta 90 a cikin tafsirin suratul nahl da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na al-furqan a wannan birni na Kano Allah ya kara ma wannan gari na mu tsari da arziki da kariya tambayoyin da ɗan uwa suka rubuto tambaya ta farko wannan ya bude da bayan sallama Allah ya kara wa malam lafiya da tsawon kwana amin an kafe mana result a makaranta sai na samu ina da carry over guda daya sai na yi wa Allah godiya bayan kamar sati daya sai sai aka ce akwai gyare-gyare a result din bayan an yi sai na sake samun wata kari over guda daya ta zama biyu kenan to shi yana cikin fadin Allah cewa idan kuka gode mun sai na kara muku saurara wato fadin Allah madaukakin sarki la in shakartum la azidannakum wannan gaskiya ne kuma kaida ce Allah rantsuwaye akai wallahi in kuka gode zan kara muku baka san abinda Allah zai kawo maka ba dan ya kara maka kari over guda biyu wannan baka san abinda Allah zai kara maka da wannan ba baka sani ba la Allah in Allah ya so wannan ganin damar Allah ne in Allah ya so tun anan duniya ya nuna maka ka gani ta kila kuma sai a aljanna sannan zaka gani Allah ya sa mu cikin yan aljanna amma magana Allah gaskiya ce in ka gode ma ni'imar Allah Allah zai kara maka kuma man Allah ta'ala yace fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum sau da yawa za ku ki abu kuma ya zamanto shine mai alkhairi a gare ku saboda ka wannan kari over da aka kara maka baka san irin alkhairin da Allah zai kawo maka akan sa ba tunda ya zo maka ne bayan kai godiya ga Allah da ka gode ma Allah cewa kari over ɗaya kawai ka samu Allah ya ji godiyar ka kuma Allah mai karɓar godiya ne Allah wato mai karɓa wato Allah ash-shakur ne mai godiya ne akan an gode masa Allah ya gode maka akan godiyar da kai masa to yayin da kuma Allah ka gode masa to Allah zai baka ƙarin ni'ima baka san irin abin da Allah zai baka ba ba sai na faɗa ba amma abubuwan da yawa ni kaina ina halarto abubuwa yanzu nan da yawa sannan kuma abin da yake a cikin ilimin Allah ya fi yawa saboda haka ka yadda ka amince da Allah kai fika da Allah cewa in kuka gode zan ƙara muku ka gode ka saurari ƙari daga Allah kuma kar ka damu da wannan ƙarin kari over din sau da yawa mutane alheri yana zuwa musu sai su watsi da shi saboda yana zuwa musu asurar sharri kari yana zuwa wa mutum amma asurar tawaya asurar raguwa so sai ka ga mutum yayi watsi da shi saboda baya son raguwa alhali a cikin wannan raguwar a cikin karin sa take sau da yawa arziki yana zuwa wa mutum a cikin hani a cikin abinda Allah ya hana ka in Allah ya hana ka baka sallama ka hanu ba sai kaga samu ne ka kubtan makanka saboda ka zamanto mai sallama ma Allah a cikin kowane hali kuma kace alhamdulillah ala kulli hal sannan wannan yake shin mace ta zauna ta ji tafsir ko tarawih a gida wanne yafi mata alheri ta zauna ta ji tafsir ko ta yi tarawih a gida wanne ne yafi mata alheri idan ya zama idan za ta iya wato zama a gida ta yi dukkan ta samu dukkan alheran da take zuwa ta yi ibada da nishadi wannan zamanta a gida shine yafi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mace a kuryar ɗakin ta yafi sallar ta a cikin masallaci tare da cewa yana maganar masallacin sa ne shi sallallahu alaihi wasallam matar da tazo tace masa ya rasulullah ina son in rinka sallah da kai a cikin masallacin ka yace mata sallar ki a cikin kuryar ɗakin ki tafi sallar ki a cikin wato a cikin farfajiyar a cikin gidanki a cikin farfajiyar gidanki sallar ki a masallacin gidanki sallar ki a cikin farfajiyar gidanki yafi sallar ki a masallacin unguwarka a masallacin danginku sallar ki a masallacin dangi yafi sallar ki tare da ni a masallaci na saboda koyaushe mace fitowarta wato akwai abubuwa da dama na fasadi da suke akwa saboda haka idan ta zauna ta yi a gida yafi amma idan zuwan ta masallaci shine zai kara mata nishadi in ta zauna a gidan ba yi za ta yi ba amma zuwan ta a masallaci shine zai sa ta yi nishadi da kuma kwadayin ta samu ladan yin ta samu ladan wato yawai rayar da alama ta addinin musulunci da kuma samun albarkar da Allah yake bama wanda ya yi sallar tarawi sallar dare tare da liman a masallaci har aka yi sallama da shi cewa za a rubuta masa sallar dare baki daya inda wannan nufin ne ta yi to yin wannan yana da alkhairi ya fi ta zauna a gida din ta yi musamman in akwai wannan tsoron da take tace ni ce ina sahur dan haka zalika tafsir in za ta zauna ta ji tafsir din ba tare da wani abu ya shagaltar da ita ba yafi amma sau da yawa sai ka ga mutum yana zaune a cikin gida din ba zai ji kan cewar yana zaune ba zai mai da hankali akan wato fahimta da sauraro da nutsuwa irin yadda zai yi a ɗakin Allah ba kuma daga cikin abin da yake kubcewa na zama a gida din musamman wajen karatu shine albarkar zama a cikin ɗakin Allah da wannan hadisin da ya zo na Abu Huraira cewa mala'iku za su zo wajen sakina na sauka da sauransu sai dai idan ya zamanto cewar yin haka zai sa ta tozarta wato ta tozarta haƙƙi tunda haƙƙin miji shine a Allah dan za ta tozarta haƙƙin miji na kula da gidansa da kula da ƴaƴansa to sai ta zauna ta samu maslahar guda biyu ta yi wannan ibadar sannan kuma ta samu maslahar sauraron tafsir ta hanyar kafofin yaɗa labarai ko yaushe muna tunatar da ƴan uwa da ɗaliban ilimi ka'ida da take cewa تحصيل المصلحتين أولى من إهدار إهداهما سامو مصلحة قدابيو يافي بسواسة دو قداد ايا أسامو قداد ايكو سامو مصلحة رجيو واتاكي اي حكم مجنتا كما تاسا ما أمفانن سورارا كراتون القرآني يافي بسا تتوزر تمصلحة مجنتا تزو تجا القرآني كو تس ايا أكم مصلحة مجنتا تكي سورارا القرآني تسامو دو قدابيو شيني أولى in ya amince shi ne ai dama ai an ce idan tana jin tsoron za ta tozarta ne amma in ba za ta tozarta ba ko kuma ya amince mata wannan babu komai to ni ce ina sahur sai ana cikin kiran sallah a salatu amma ina shan magani ban san a salatu ake ba me matsayin azumi na babu komai idan mutum ya kasance a lokacin bai san cewa a salatu ta kusa ba yana cin abinci ko yana shan ruwa sai ya ji ana as-salatu in ya karasa babu komai akan sa kamar yadda hadisin Abu Dawud ya nuna idan miji kuma idan mace mijinta baya bata cefanan da zai ishe ta baya kula da haƙoƙin aure ya za ta yi shin su rabu shine alheri ko ayi hakuri idan mace ta san cewar mijinta bashi saboda bashi da shine yake yin haka in tayi hakuri to Allah zai yalwata musu tare amma in ta san yana da shi baya bayarwa ne saboda rashin kula da haƙi, to sai ta dauki matakai yanda yake zai sa yazo ya rinka bada haƙi. Ta fara tun daga janyo hankalinsa da yi masa wa'azi da gaya masa irin nasiha daga abubuwan da ta ji daga wajen malamai, sannan idan bai yi ba ta kai ƙara wajen waliyanta, waliyanta su neme shi su masa magana, idan abin bai yi ba a shigar da waliyansa a ciki, idan abin ya gagara sai kuma a kai gaban alƙali. Domin mace idan mijinta baya ba ta haƙƙinta na ciyarwa kuma alhali yana da shi, alƙali ya umarce shi ya yi bai yi ba, ya sake ba shi dama bai yi ba, ya tsoratar da shi cewa idan fa bai yi ba zai ɗauki mataki a kansa, duk da haka bai yi ba to alƙali zai iya ba mace damar ta saki kanta. Wana yana ɗaya daga cikin wuraren da mace aka ba ta haƙƙin ta saki kanta, alƙali ne zai, amma ba ita za ta ce ba, alƙali ne zai ba ta wannan haƙƙin. Wannan ya ce dan Allah ka taya na da addu'a tare da sauran musulmi, dan wallahi ina cikin damuwa, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye maka damuwarka. Dukkan mu nan Allah ya yaye mana damuwa, babu wanda baya cikin damuwa sai dai ta wani tafi wani wanda har ya koka da damuwar sa, lalle damuwar sa ta tsisa matuƙa. Allah maɗaukakin sarki ka yaye masa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sannan wannan yace malam Allah ya sa aljanna makoma, amin. Wasu bayin Allah sun kasance suna kaunar zama a gaban malam yayin tafsir, amma kash basu iya zuwa da wuri ba, sai kaga sun tsallako tun daga baya har gaba suna takurawa bayin Allah suna hana su nutsuwa. Malam sai guri ya gama cika, sai kaga mutum a kanka yayi tsaye wai lalle sai ka matsa masa ya cuso kafafuwansa, wani ma a gabanka zai zauna ya hana ka yin nafila saboda maslahar kansa. Wannan yana ɗaya daga cikin ladubba, wato ladubba masallaci yana da ladubba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Daga cikin ladubban masallaci shine wato adamu takhatur riqab, hana wato rashin ƙetare kafadar mutane, shine mutum yana zaune ka zo ka tsallaka shi ko kuma ka taba kafadarsa cewa ya buɗa dan ka wuce, ba tare da kan cewar wato kana yin haka dan maslahar sallah ba, kamar ka ga bigire a gaba wanda yake ba a cike ba kake so ka kai gare shi, shi ma kuma wannan sai an tashi, sai an tashi sahu ne. Wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kudu ba yaga wani yana ta irin wannan tsallakawar, yace masa ijlis faqad azait, zauna ka riga ka gama cutar mutane. To ka rasa wanda zaka cuta sai wanda yake bakon Allah, duk wanda yazo cikin masallaci bakon Allah ne, kamar yanda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yazo masallaci bakon Allah ne kuma Allah ya tanadar masa kayan saukar bako. To ka rasa wanda zaka cuta sai wanda yake bakon Allah, yazo cikin wato liyafar Allah jalla wa ala. Dan haka mu kiyayi wannan, sai ya zamanto kan cewar akan neman biyan bukatar kanka ka fawwata ma kanka alhairi mai yawa, saboda ka'idar musulunci shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kawar da barna ita ake gabatarwa bisa kawo alhairi, kawo amfani. Amfanin da kake so ka samu na ka kusanta gaba da ladan da yake cikin sahun gaba yayin sallah kenan, ba wai wajen karatu ba, wajen karatu duk inda ka zauna duk ɗaya ne, da wanda suke zauna a gaba da wanda suke zama a baya duk ɗaya ne, a wajen duk majalisi ɗaya ne a wajen lada. Sai wanda yake tanin samun wannan maslaha, amma kuma sai yayi abin da yake wato barna ce, shine shiga cikin haƙƙin dan uwanka. To gara fikihu da fahimtar addini da sanin addini da tarbiyya ta addini shine ka kawar da wannan barnar ta cutar dan uwanka, shine aula bisa ka samu wannan maslaha, don wannan maslahar mustahabbi ce a inda ma ta tabbata, shine wajen sallah ka zamanto kana sahun gaba mustahabbi ne, amma ka shiga cikin haƙƙin dan uwanka haramun ne. To dan ka samu mustahabbi ka aikata harama, saboda haka lallai a rinka kula. Waɗannan majalisai wuraren ibada ne, amma kuma a ciki ake samun jarabawa daga Allah, saboda mu'amalar mu da juna jarabawa ce, saboda haka Allah yana jarabta mu, za mu ci ko ba za mu ci ba. Wajen fafsahu yafsahillahu, na'am, idan idza qila lakum, in aka ce muku ku buɗa amma haka kawai kai ka zo ka takura mutane ka ce sai an buda maka ko kuma ka ce ka tsallake mutum amma idan wanda yace jama'a a buda wato akwai fili jama'a a buda to in an gaya muku haka ku wato ku karba wato ma'anar wannan fafsahu li shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ninu bi aidi ikhwanikum wato ku yi wato ku tausasa da hannun dan uwanku idan akwai dan faraga in ka zo ka taba kafadar dan uwanka to kada ya kame din nan cewa ba waje ya dada ƙara kumbura ya tare to ya kai ka tausasa dan ya dan samu inda yake zai shiga amma inda yake zai zo ya zama to an yi sallah babu sakina musamman irin sallar tarawih wanda ake dadewa ga zafin da ake ciki sannan ka zo a takura yanda yake ma sai kaga sai an kaikaita ma daga sahun sai ga mutum ya karkace saboda jikinsa ba zai iya shiga ga baki ɗaya ba wannan ba daidai bane daga cikin masu fita alwala da sauran uzuri akwai masu sa alqur'ani a gurbin su da suka zauna malam ana samun matsala don ana taka shi alqur'anin a rashin sani don bangonsa yana sajewa da sabon kafet din da aka sa wanda aka sa ni na ga wanda ya tashi daga barci sai da ya take alqur'ani har biyu subhanallah sai da take alqur'ani har biyu to wannan yana daya daga cikin shi ma rashin sanin ladabin masallaci alqur'ani wajibi ne a ihtiramin sa ko shi a cikin karatun nan muna yin tambihi akan haka wannan wata ne da ake yawan zama a cikin masallaci ake yawan kusantar alqur'ani to amma sai kaga mutun yana karatun alqur'ani ko ba ma in zai tashi ba sai kawai yana karatun alqur'ani ya ajiye shi akan shimfiɗa wannan rashin ihtiram ne na alqur'ani rashin girmama alqur'ani ne ka dora shi akan cinyarka ko kuma ga kujerar alqur'ani nan an yi wata ran da muke irin wannan ne yasa ma waɗansu bayin Allah suka je suka kawo waɗannan kujerun ban sana in har zaka tashi ka tafi ka tattare shimfiɗa wanda kake da ita kai matashi da ita ka dora alqur'anin akai in ba za ka samu wannan dan itacin da za ka aje alqur'ani ba kuma alqur'ani idan har zai zamanto cewar akwai hadarin wani zai taka shi in ya tashi ba tare da ya sani ba to bai halatta ka aje shi ka tashi ka tafi ka bar shi ba domin waye maka gadin waje hakika haka ne idan mutum yana waje in ya fita saboda wani uzuri zai dawo in ya sanya alama to shine a haƙu da wannan wajen bisa wanninsa to amma idan tsare wannan haƙƙin za ka yi shi ta hanyar bijirar da kanka ga abin da bai dace ba shine wato rashin girmama alqur'ani to wannan ya zama to za ka wannan aikata haramun ne alwasa'il wato dukkan wasila ta abu idan ya zama to za ta kai ya zuwa ga barna tana daukan hukuncin wannan barnar dan haka kada ka zama to sanadiyar wato tozarta alqur'ani sannan tambaya ta karshe ya halatta idan za a ba wa mutum magani na dangane da samun lafiya ta larurar shaye-shaye a ce a binne wani rubutu da allurori a jiki zuwa wani lokaci a ce za ka zuba ruwan alwala bayan haka a zuba ruwan rubutu a kai saboda ana tunanin ko asiri ne kuma malam ina mafita a bisa sunna mai mafita a bisa sunna shine sihiri ana iya warware sihiri amma ta hanyar da ta dace da shari'a ba ta yin wani sihirin ba za a je a zuba rubutu a cikin ruwa a rubutun alqur'ani a je a zuba shi a ƙasa da wani bunne allurori da sauransu wannan abu ne wanda yake ba shi da wani alaka da magani ta fuskar hankali wala ta fuskar shari'a saboda haka a guji zuwa wajen bokaye wajen neman warware irin waɗannan abubuwa a tafi wajen malamai waɗanda suke masana malamai masu aqida malamai masu sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su saka akan hanyar neman magani da bai keta shari'a ba ana iya warware sihiri amma a bisa sahihin magana ba a warware sihiri da wani sihirin domin shi sihiri bautar aljani ne ko yi ma aljani abin da yake so wanda yake ko aljani ba za ka yi masa abin da yake so ba sai ka saba ma Allah saboda haka idan kai da'a ga makhluki ga aljani a cikin saba ma mahalici wanda yake idan ka halatta idan ka ce wannan ya babu komai za ka yi to kaga wannan nau'i ne na shirka ka mai yadda shi tsagot saboda haka a kiyayi wannan wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
To yayin da Allah madaukakin sarki yace shi wannan alqur'ani Allah ya sassaukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci har tsawon shekarun nan 23 na annabci, yace ya saukar da shi domin bayani ga dukkan komai da kuma shiriya da rahama da bishara ga musulmi. To sai Allah madaukakin sarki ya bayyana irin abin da ke cikin sa na bayanin shiriya da rahama dake cikin sa da bishara ta hanyar kawo umarce waɗanda suke alqur'anin nan ya kunshe su, domin wato sahabbai su dada ƙara da kuma musulmi a bayan su dada ƙara imani da cewa hakika su ƴan gatan Allah ne. Allah ya saukar musu da abin da zai sanya su a hanya, bai bar su da kawo kansu ba, bai bar su da soyace-soyacen ransu ba, ya fitar da su daga cikin dufai sun zamanto daban daga mushrikai, ya ba su ingantacciyar aqida, ya ba su kuma wato mabudin samun shiriya shine alqur'ani, sannan kuma su karbi dukkan umarce-umarcen da za su zo na cikin alqur'ani da cewa fa wannan shiriya ne, fa wannan bayani ne daga Allah, wannan rahama ne, wannan bushra ne. To wannan shine fa'idar kawo wannan kamar a matsayin wato dibaja, a matsayin wato mabudi wanda zai sa duk abin da za a karba a karbe shi da zuciya wadda take budadda. To sai Allah madaukakin sarki ya fara da irin umarce-umarcen da ke cikin alqur'ani, yace inna Allaha ya'muru, hakika Allah yana yin umarni bil adli, da adalci, wal ihsani, da kyautatawa, wa ita'i dhil qurba, da bawa ma'abucin zumunci wato dukiya ko kuma haƙƙinsa, wa yanha anil fahsha'i, kuma yana yin hani ga alfahsha, shine dukkan abin da ya munana na zantuttuka, abin da dukkan hankalin dan adam yake gani, yake kyamatarsa, yake munana shi, yake ganin sa a matsayin girma na baci na daga maganganu ko ayyuka, shine alfasha. To Allah yana hani ga barin alfasha wal munkar, da dukkan abin da aka kishi, wal baghi, da kuma zalunci, wato shiga cikin haƙƙi. Ya'idukum, Allah yana muku gargadi, la'allakum tadhakkarun, domin ku wa'aztu, ku samu abin da ke cikin fa'ida na yin wa'azi. Allah ya bude umarnin da inna Allaha ya'muru, Allah ne yake umarni, wato maimakon kawai yace Allah madaukakin sarki bai ce a cikin wannan i'dilu, ku yi adalci, kaga umarni ne, ko kuma la taqrabul fawahish, kada ku kusanci alfasha kamar yadda ya faɗa a wani waje, anan sai ya ce inna Allaha ya'muru, hakika Allah yana umarni. Wato kamar siga ce da ta zo ta doka, siga ce da ta zo ta constitution din Allah, wanda yake gaya muku ga abinda Allah madaukakin sarki ya sanya shine ka'idarsa, shine iyakokinsa, shine amru da nahyu dinsa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace inna Allaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha, Allah yana yarje muku abubuwa guda uku, kuma yana fushi, yana ki muku abubuwa guda uku, ya sannan ya ambace su sallallahu alaihi wasallam. Al-adl, abinda ake nufi da adalci, shine bama kowane mai ba da haƙƙi ga ma'abucinsa, shine adalci. Asalin adalci shine daidaituwa, daidaituwa abu ba zai zamanto daidai ba sai ka bama mai haƙƙi haƙƙinsa, dan in baka bashi haƙƙinsa ba to abubuwa ba su zamanto daidai ba, kullun yana kokarin sai ya karba haƙƙinsa, ko ta yaya sai ya nemi ya karba haƙƙinsa. Abinda zai kawo nutsuwa shine mai haƙƙi an bashi haƙƙinsa, sai ya ce to shikenan, ba zai nema ba, ba zai yi yaƙi ba, ba zai yi fitina ba, dan an bashi haƙƙinsa. To wannan shine adalci, shine ake kira adalci, shine al-adl, shine al-qist, shine al-haqq, shine gaskiya, da shi halitta sama da ƙasa ta zo wato ta tsaya. Bafi girmansa shine wato haƙƙin da yake wannan shine abin da ya hada dukkan haƙoƙi da suke komawa ya zuwa ga abin larura ko abin da ake bukata, na daga haƙoƙi na mutum ko kuma haƙoƙin waɗansu. Na farko akwai shi kansa mutum, yana daga cikin ya yi ma kansa adalci, menene kai makanka adalci wato shine ka ba makanka haƙƙin kanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kanka kai kanka ranka ma yana da haƙƙi a kanka kuma Allah yace wala tuqu bi aidikum ila tahluka kar ku jefa kawukanku ya zuwa ga halaka to sannan kuma ga haƙƙin Allah shine ma haƙƙin da yafi komai shine ka sami ingantacciyar aqida na gane da Allah wato kai mu'amala da Allah jalla wa ala akan wato ka yadda da sifofinsa da haƙoƙinsa da haƙƙinsa na cewa shine kadai ya cancanta ayi masa ibada sannan kuma kai mu'amala da sauran halitta gabaki daya wanda shine yake daidaita asalin yadda rayuwar dan adam za ta kasance tun daga alaƙar mutum da danginsa al'aila har ya zuwa ga alaƙarsa da al'umma gabaki daya kuma wannan adalcin ba wai kawai adalci a cikin ayyuka ba a'a hatta a cikin zance Allah ta'ala yace wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba in za ku faɗi magana ku faɗi zance na gaskiya zance na adalci in za ku yi magana to ku faɗi adalci ku faɗi zance wanda yake na adalci na daidai ba tare da kun shiga cikin haƙƙin wani ba tare da kun wuce iyaka ba sannan kuma yace wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl wannan wajen ayyuka kenan in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da gaskiya to daga nan ne tsarin mu'amala daga wannan umarnin inna allaha ya'muru bil adl dukkan wata mu'amala da ake yi daga nan ne aka samu saboda haka gabaki dai fiqhul mu'amalat an gina su ne akan wannan mu'amalar auratayya mu'amalar cinikayya mu'amalar ihsani na tsakanin mutane kamar yin waqafi kamar yin kyauta kamar sadaka kamar yin wasiya duk gabaki daya daga wannan umarni na adalcin aka gina shi har aka samu ma babul har gabaki daya aka samu tsarin alƙalanci musulunci yana da tsarin alƙalancin sa gabaki dayan sa cikakken tsari na alƙalanci menene sharadin alƙali wane ne ya cancance ya zamanto alƙali duk domin me dan a tsayar da adalci waye ya kamata ya zamanto shaida waye yaya ake rantsuwa yaya kashe-kashen rantsuwa suke sannan yaya ake zama a gaban alƙali yaya alƙali yake gano mai ƙara da wanda ake ƙara sannan kuma aka zo aka yi bayanin hukunce-hukuncen kowane hukunci da irin yadda za a yi hukunci a kansa in abin da ya danganci auratayya ne in abin da ya danganci dukiya ne in abin da ya danganci haƙƙin raino ne in abin da ya danganci kai hatta mu'amalar ƙasa da ƙasa dukkanin wannan shi ma duk ya zo a cikin wannan abubuwa na adalci har Allah ta'ala akan wannan ne yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kiyayyar wato mutane saboda sun hana ku zuwa ɗakin Allah kada wannan ya ɗebe ku kan ku wuce iyaka domin wuce iyaka shine rashin adalci domin adalci shine ka tsaya tsakatsaki a tsakiya babu gazawa babu wuce iyaka wannan a cikin dukkan al'amura a cikin mu'amalarka da Allah babu watsar da ibada kace ba za ka yi ibada ba babu wuce iyaka wajen ibada kai abinda ba a ce maka kayi ba haka wajen farillai ka tsaya tsakatsaki babu sassauci babu wuce iyaka haka wajen mu'amalarka da mutane babu cuta babu kuma ka bari kai a cuce ka komai ka tsaya tsakatsaki a tsakiya to wannan shine al'adl shine adalci wanda Allah yake umarni da shi to kaga daga wannan umarnin zaka ga yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana ma wannan al'umma wato asalin abin da yake tsayar da rayuwarta wanda yanzu tutiyar abinda wato dan adam yake takama da kan cewa ya cimma shine ya samu tabbatar da abin da yake cema wato tsarin doka tsarin bin doka a cikin mulki rule of law abinda ake ta takama ake da shi kenan cewar mai mulki shi kansa yana karkashin doka wanda yake abu ne wanda ba a sani ba da abu ne wanda yake a duniya ba a fi shekara 100 kai da samun wannan ba a wato kasashen da ba na musulmi ba shi ko musulunci ai tun zamanin khulafa'ur rashidin aka samu wannan sayyidina abubakar shine farkon wanda yace idan an sa ni shugaba akan ku ba dan na fi ku ba idan nayi daidai ku dini in ban yi daidai ba ku ta da ni kage nuna kan cewa ba abin da ya fada shine doka ba, shi kansa karkashin doka yake, kuma yana cewa za a bi shi ne in ya bi dokar, in bai bi ba yace a tayar da shi. Tun daga halifan musulunci na farko aka nuna kan cewa shi kansa karkashin doka yake, amma sauran duniya ba su san da wannan ba, sai bayan shekaru tukuna dubun sai daruruwan shekaru sannan aka san wannan. To kaga wannan yana daga cikin bayanin Al-Qur'ani, yana daga cikin shari'ar Al-Qur'ani. Sannan al-ihsan, kan kuma yana wuyu muku umarni da al-ihsan, kyautatawa. Al-ihsan yana zuwa lazimi, yana zuwa mutaaddidi. Kai akan kanka ka kyautata, kai abin da yake kyakkyawa, sannan kuma ka kyautata ma wani, kai kyakkyawan ga wani. Akwai matsayi mafi daukaka na kyautatawa, shine a cikin abin da ya danganci haƙƙin Allah, ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa, maka mahallin ihsani kenan. An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sannan yana daga cikin ihsani kusantar Allah da ayyukan nafilfili, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yana daga cikin kuma ihsani, wato hatta ihsani ga wanda yake ba a tasawurin ma akwai wani alkhairi a cikin kyautata masa. Shine kamar hadisin da yazo na wannan matar da take kilaki, da taga kare yana cikin jin kishirwa, ta cire huffinta ta ɗebo ruwa, ta sanya huffin a jikin mayafinta, ta sa shi a cikin rijiya, ta ɗebo ruwa ta bashi ya sha. Allah ya gode mata, ya gafarta mata, bayan da kuwa lalatacciya ce, watsasiyar mace ce. To haka wannan ihsani ne ga kare wanda Allah maɗaukakin sarki ya buga mummunan misali da shi, amma aka nuna mana hatta shi in aka yi masa ihsani akwai lada. Akan haka sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hatta akan dabbobi ma muna da lada, yace a cikin dukkan abin da yake da wato hanta mai rai akwai lada a cikin kyautata masa. To isa matuƙa yanzu, to wanda yake wato kamar kare, in ka kyautata masa Allah yana gode ma wannan, ina kuma ga kyautata ma mutum dan uwanka, ko musulmi ne ko ba musulmi ba. Shi yasa sadaka ake bada ita hatta ga wanda ba musulmi ba, ihsani ake yin sa hatta ga wanda ba musulmi ba, saboda duk wanda yake da hanta mai rai, in ka kyautata masa akwai lada a cikin wannan. Kuma yana daga cikin ihsani hatta abinda ba a tasawurin ai ihsani ma akan sa, Allah ya kira shi ihsani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, Allah ya rubuta yin ihsani akan kowane abu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, in za ku kisa, kisan da Allah ya umarni da shi na kisasi, in za a kashe mutum saboda ya kashe wani ko saboda haddi, a kyautata kisan nasa. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibha, in za ku yanka dabba, ku kyautata yanka. Yace wal yuhid ahadakum shafratahu wal yurih dabihatahu, in ku yafike wato yafike kaifin wukarsa, ya sanya abinda zai yanka, ya sanya dabbar da zai yanka ta samu hutu yayin da yake yanka. Amma ba ka zo da dakusasshiyar wuka ba, kana ki tana wato tana shureri, tana shuri tana cikin azaba, gashi dabba ce da Allah ya halatta ta a gare ka, kaci amma ka azabtar da ita, Allah ba haka yake so ba. Babu ihsani a cikin wannan, shi ku Allah ya yi umarni da yin ihsani. Saboda haka wannan martaba ta biyu kenan, wanda yake daga cikin ihsanin, akwai ihsani wanda yake gabaki ɗayansa hukunce-hukuncen ihsani din nan sun koma babi guda na shari'a, shine al-adabu shar'iyya. Babi littattafai ne guda aka yi su al-adabu shar'iyya, shine za ka ga kowanne daga cikin malamanmu magabata, wannan sunna ce da Imam Malik ya rayar da ita, bayan sun yi littafi na bayanin hukunce-hukunce wanda a ciki suke bayanin adalcin Allah, to a ƙarshe sai su kammala shi da Alkitabul Jami', haka Imam Malik yakan kira shi. Waɗansu kuma suka kira shi Kitabul Adab, shine kamar yadda Imam Bukhari yayi Al-Adabul Mufrad, kama Al-Baihaqi yayi Al-Adab lil-Baihaqi, kuma kamar yadda Ibn Muflih Al-Hanbali yayi Al-Adabul Shar'iyya, na dubba na shari'a, yanda ake yin abu wanda ya kiyaye mana ka'idar ihsani. Sannan yace na uku, ita'idil qurba, bawa ma'abucin zumunci. Me yasa a cikin dukkan ayyuka wannan yana daga cikin ihsani, yana daga cikin adalci da ihsani? Me yasa Allah ya kebance shi a cikin ayyukan da ake yi, tunda wannan ai ya shiga cikin ihsani, ya shiga cikin adalci, amma Allah ya ambace shi? Duk abin da Allah ya ware shi da ambato ya nuna muhimmancin a kula da shi. Abin wato hikimar da Allah ya ware shi da ambato, ba ma dangi shine cewa mafiya yawan mutane suna gafala daga wannan haƙƙin gashi kuma haƙƙin sa ne girma ne wajen Allah jalla wa ala domin shine mabudin zaman alkhairi a cikin al'umma kuma shine mabudin ingancin rayuwa duk wanda kaga yana kyautata ma na kusa da shi dangin sa to ko zaka same shi mutumin kirki ne domin yawan mutane suna so su burge na nesa amma na kusa ko oho kamar yanda Hausawa suka ce inuwar dabino to yawanci mutane haka suke inuwar giginya afwan inuwar giginya dabino ya shiga cikin baki na inuwar giginya na kusa da ita baya shanta sai na nesa shine yake shi kafin inda giginya take ba ta da ganye a jikinta ganyen a can sama yake saboda haka in inuwar ta zo sai kaga inuwar a can nesa take saboda haka duk wanda yake so ya ji inuwar dabino sai na nesa amma na kusa ba zai sa inuwar giginya sai na nesa banda na kusa to haka mutane suke na nesa shine yake samun ihsanin su amma na kusa ba shi bane dan haka in suka ta domin so suke su burge ba dan Allah suke ba so suke a ba su a yabe su a ce ai wani mutumin kirki ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum khairukum li ahlihi wanda yafi kowa alkhairi shine wanda yafi kyautata ma iyalinsa duk wanda ya kyautata ma iyalinsa yayi musu kyakkyawan mu'amala baya zagi baya musu ashariya baya zagin iyayensu in sun fusata shi zai haɗe fushinsa kamar yanda zai yi mu'amala da nawaje dan wanda yake mu'amala da nawaje zai ce haba mala yau kai ne kake ashariya kaga zai ga kan cewa ta yaya za a yi malam guda yana ashariya kaga ba zai so nawaje ya ji ba amma na gida fa sai ya yi abin da yake so nan sai ya nuna musu shi tantiri ne saboda haka wanda zai tsare kansa ya kyautata ɗabi'a tare da iyalansa to min babu aulada wanda yake nesa shi yasa zai zama to shine fiyayyen al'umma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ana khairukum li ahli dan haka wanda zai ba ma na kusa da shi wanda baya mantawa da danginsa na kusa yana farawa da su wajen ma'arufi sai yayi da su tukuna ya kyautata musu sannan zai je wajen na wani ya nuna kan cewa ba neman yabon wani yake ba neman yarda Allah yake to shi yasa Allah ya kebance shi da ambato kun ga lokacin da ake wasiya Allah da ya saukar da wasiya yace kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiya sai yace gawa lil walidaini wal aqrabin Allah ya wajabta muku idan alamun mutuwa suka zo ma dayan ku ya bar dukiya mai yawa to Allah ya rubuta ya wajabta muku ku yi wasiya ga iyaye da dangi na kusa saboda da suna yin wasiya al'ada sun suka tashi yin wasiya sai su samu wani hanshakin mai kudi mai karfi mai daraja mai iba wato mai cika ido mai suna mai bajinta a cikin al'umma sai su yi masa wasiya dan saboda in suka yi masa wasiya wannan zai sa su kare ɗan bayanansa dan maslahar kansu suke wasiyar suna yin wasiya sai Allah ya yi ibtalin wannan yace Allah ya rubuta muku yin wasiya lil walidaini wal aqrabin ga iyaye da al aqrabu saboda su suka cancanta ku yi musu wasiya ba dan kuna neman wani abu ba dan haƙƙin Allah kawai to shi yasa ba ma dangi yake da muhimmanci Allah madaukakin sarki ya kebance shi da ambato wannan shine abin da yake zai tsayar da tsarin rayuwar iyali ya sanya ta ta zamanto a cikin wato istiqama wanda in rayuwar iyali ta yi daidai to rayuwar al'umma za ta yi daidai sannan kuma Allah ya ce wayanha anil fahsha kuma Allah yana hani daga alfahsha alfahsha kamar yadda muka ambata shine dukkan abin da muninsa ya girmama kuma abin da kyamarsa ta yi tsanani a cikin zukatan mutane na daga ayyuka da zantuttuka an kira az-zina alfahsha wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum alfahsha din da ake nufi ita ce zina kuma an kirawo aikin mutanen annabi Lut shi ma an kira shi aikin alfahsha innakum lata'tuna alfahishata innakum lata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin kuna zai kema alfahshar da babu wanda ya riga ku da zuwa mata daga cikin mutane daga cikin talibai shine namiji ne mu namiji wannan an kira shi alfahsha saboda mummuna ne yana daga cikin abu wanda yake mummuna dabi'a taki a ce mutum yana mutum yaje yana mutum yaje yana lalata da muharramarsa mutum yayi lalata da mahaifiyarsa ko da yarsa ko da kanwarsa kaga ana faɗa sai aka ce a'udhu billahi me yasa aka ce a'udhu billahi
to fadi wannan mutum ne zai wannan mutum zai wannan shine abin da ake wannan shine ma'anar alfahsha wanda daga an yi zaka ce a'udhu billahi kaji kan cewa ina wannan babu nasu sai nasu mutum ba za a ce yayi wannan ba to shine alfahsha to Allah ya hana duk wani abu wanda yake abin da yake abin ki ne mummuna ne Allah ya sanya shi a cikin dabi'a ya kimsa ma mutane kinsa shine fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya kimsa ma kowace rai fajircinta da tsoron Allahnta kowa ya san abu wanda yake na fajirci yana kinsa butulci yana daga cikin alfahsha to Allah madaukakin sarki yana hana alfahsha shine dukkan wani abu wanda yake wato a na mummunan itikadi ko kuma abin da yake cutar da daidaikun mutane wanda zai kawo baci tsakanin su kamar kisan kai sata kazafi kwace da kuma ko kuma abin da yake zai cuci rayuwar al'umma kamar daukan makami akan al'umma fashi da makami zina da chacha da shan giya wannan duk abubuwa ne da suke cutar al'umma kuma al'umma ba ta son su shi yasa zaka ga hatta kasashe waɗanda suke suna ganin chacha babu laifi a kanta sai ga sai sun sanya abubuwa wanda yake za su sai su ce ga inda kawai za a yi chacha ba za su ce ko ina aje a yi chacha ba kwanaki da muka karanta a cikin tafsirin suratul ma'ida mun kawo irin bayanan kasashen da suke da irin da suka sanya da baibayi akan chacha ba wanda yace abu ne wanda yake za a iya yin sa saboda ana ganin sa alfahsha ne yana cutar da al'umma wal munkar al munkar kuma ma tastankiruhu nufusul mu'tadila dukkan abin da rai wanda yake rai wato mai hankali wanda yake ba wanda ya karkace dabi'arsa ta karkace ba dukkan rai wanda yake akan tsari na daidai yana kin wannan abu ko kuma shari'a take kin sa abinda aka kin shi a cikin shari'a shine al-munkar to Allah madaukakin sarki ya hana shi sannan wal baghyu shine shishigi al-baghyu shine al-i'tida wato shishigi da wuce iyaka shine ake fassara shi da zalunci domin zalunci shine ka hana ma mai haƙƙi haƙƙin sa to Allah ya hana wannan an kebance al-baghyu da ambato saboda shi zalunci shine yafi komai muni kuma shine yafi tara dukkan abin ki dan haka Allah madaukakin sarki ya kebance shi da ambato kuma saboda shi zalunci babu abin da Allah yake gaggauta ukuba akan wani abu da mutum yayi irin zalunci da yanke zumunci shi yasa kaga Allah ya ambace su anan wajen yace ita'idul qurba a can nan kuma yace ya hana al-baghyu saboda su biyu din kamar da yazo a hadisin Tirmidhi babu zunubin da Allah yake gaggauta ukuba akan sa irin al-baghyu wa qati'atur rahim zalunci da yanke zumunci shine nan da nan Allah za ka ga yi ukuba akai to kuma saboda shi zalunci idan aka yi ma mutum zalunci ko baka dauki fansa ba Allah zai taimake ka ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله wannan ko saboda duk wanda ya dauki fansa akan cutar da aka yi masa sannan aka zo aka cuce shi bayan nan to wallahi Allah sai ya taimake shi Allah sai ya taimaki wanda aka zalunta saboda haka ko bai taimaki kansa ba Allah zai taimake shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Walid ibn al-Asam yayi masa sihiri Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya Aisha da ki gani ba na nemi fatawa wajen ubangiji na kuma Allah ya bani fatawar abinda ne neme shi nayi mafarki waɗansu mutum biyu sun zo sun zauna daya a kafata daya a kaina sai na kafar tawa yace me ya samu shi sai yace sihiri aka yi masa sai yace waye masa sihiri yace Walid ibn al-Asam yace a ina yayi masa da me yayi masa sihirin ya fada da wato yankin gashi na cikin wato a matsayfa abinda yake taje kai da shi aka sanya shi a cikin kokon a cikin abin nan din dabino aka je aka binne shi a cikin bi'r zarwan annabi sallallahu alaihi wasallam yaje bakin wannan rijiya aka hako aka tone amma sai aka ce me yasa ya rasulullah baka sa an warware sihirin ba yace amma wallahi faqad shafani ni Allah ya warkar da ni saboda haka ba zan bi a in ce sai naje na nemi wato haƙina akan wannan ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale Walid ibn al-Asam bai ce a zai dauki haƙinsa a kansa ba saboda duk wanda aka cuce shi Allah ne zai taimake shi kuma ya isa ya ishe shi sallallahu alaihi wasallam kuma yanda yace Allah ya warkar da ni to dan haka Allah madaukakin sarki anan ya hana wato sihiri ya hana cutar da ƴan uwa cutar da bayi kuma wannan wanda zaka cuta ya fara tun daga Allah har sauran halitta hadda waɗanda ma ba su da rai hadda waɗanda suke ba su da hankali kamar matar da taje ta daure mage bata abinci bata kalle tana cin abinci ba ta shiga wuta saboda ta cuce ta saboda haka hatta dabba in ka cuce ta Allah madaukakin sarki zai bi mata haƙinta ballantana mutum to Allah yace ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah yana yi muku wa'azi Allah yana gargadun ku la'allakum tadhakkarun dan ku wa'azu saboda shi yin wa'azi shine ka tuna abinda ka manta ka fadaka daga abinda ka rafkana ko ka gafala gabarinsa ko kuma ka san abinda da baka sani ba to wannan duk yana daga cikin fa'idar wa'azi wanda ya nuna kan cewar umarnin al-Qur'ani kaga rahama ne saboda idan yayi umarni sai kuma ya zo da abinda yake zai nuna wato abinda zai taimaka wajen bin umarnin shine wa'azi wannan ayar an ruwaito daga Abdullah ibn Mas'ud wataran Shutair ibn Shakl da Masruq ibn al-Ajda suna zaune a masallaci mutane sun zo sun kewaye su an ga almajiran sahabbai sai Shutair yace mutanen nan sun zo ne su ji daga gare mu irin abinda muka ji daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ko dai ni na fada ka gaskata ni ko kai ka fada in gaskata ka sai Masruq yace ni zan fada yace shin ka ji Abdullah ibn Mas'ud yana cewa Allah bai saukar da wata aya a cikin Al-Qur'ani wadda ta fitara halal da haram da umarni da hani irin fadin Allah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yace sadaqta haka ne naji Ibn Mas'ud ya fada wato Ibn Mas'ud cikin kuma sahabbai shine yana daga cikin alrammomin sahabbai gangaren din sahabbai wanda suka fi sanin ma'anar yana cewa da akwai wanda na sani wanda za a iya daura sirdin raƙumi a je wajen sa ya fassara alqur'ani da naje wajen fiye da ni da naje wajen sa yana ganin babu wanda daga cikin sahabbai da yafi shi sanin alqur'ani to shi yake cewa babu ayar da ta fitara halal da haram kuma ta fitara umarni da hani irin wannan ayar shi yasa ɗaya daga cikin malaman musulunci Izzuddin bin Abdussalam ya rubuta littafi Ash-Shajara yace dukkan dukkan hukunce na shari'a suna komawa ga wannan ayar ne ya rubuta littafin Ash-Shajara amma littafin yanzu babu shi sai Subki da a cikin tabaka dai ambace shi Shajaratul Ma'arif sannan Abdullahi dan Abbas yace wataran Uthman bin Maz'un ɗaya daga cikin waɗanda suke farkon sahabbai na farko wanda suka musulunta ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa sai ya ganshi sai ya masa dariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da ya kira shi ya zo ya zauna sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama sannan ya sunkui da kansa har ya kalli gefen damansa sannan ya sake daga kansa sama yana girgiza kai kamar wanda yayi magana ake bashi amsa yana girgiza kai eh haka ne sannan sai Uthman bin Maf'un yace naga ya Rasulullah kai wani abu ya kira shi ma da sunansa ne Muhammad da yake farkon musulunci ce naga kai wani abu ban taba ganin kai ba ya gaya masa sai ce au ka gani yace manzon ubangiji na ne Jibril yazo ya saukan ya gaya min cewa Allah yana umarta bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ya karanta masa wannan Uthman ibn Maf'un yace da ya shiga musulunci dan ya faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai karanta masa wannan ayar yace ni wannan shine farkon shigar imani cikin zuciyarsa yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yake da matattar dukkan kyakkyawar dabi'a da matattar dukkan kyautayi na dan adam duk ya kunshe shi a cikin wannan ɗaya daga cikin alamar gaskiyar annaba gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ingancin abin da yake kira zuwa gare shi ka duba a cikin al'umma a wannan lokacin babu waɗanda suke tunkahon cewar suna da ilimi daga Allah sai Yahudu da Nasara amma akan me suke to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin waɗannan kyawawan umarce-umarce ya kautar da al'umma daga miyagun hanyoyi tare da cewa da ana cikin jahiliya ne bakar jahiliya hatta ahlul kitabi din ba akan wani abu na shari'a take ba saboda sun canza kuma abin da yazo da shi ya tsara abin da yake tare da ahlul kitabi na at-taura da injila to dai daga cikin abin da yake inganta yake tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan wato irin kyawawan dabi'u wanda daga cikin larabawa da ahgara da ahgaya masa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine mafruq ibn amr yace da'auta wallahi ila makarimil akhlaq yace na rantsi da Allah kana kira ya zuwa ga kyawawan dabi'u wa mahasinil a'mal da kyawawan ayyuka wa laqad atika qaumun kadzabu wallahi duk mukanan da suka kareta ka sune makaryata wa zaharu alayk kuma suka hada karfi wai akan ka sune makaryata bi musulunta ba amma yayi wannan shaidar shi an ce yana daga wannan ayar aka karanta ma al-walid ibn al-mughira yace wallahi inna lahu la halawa wa inna alayhi la talawa wa inna thamarata wa inna a'lahu muthmir wa asfalahu mughdiq yace wallahi yana da zaki kuma wallahi yana da haske kuma wato reshen sa mai bada wato ƴaƴan itatuwa ne sannan asalin sa wato mai asalin sa cike yake da ni'ima wadda take mai kwararowa ya faɗi wannan amma bai musulunta ba amma wannan ayoyin aka karanta masa ya gani saboda duk mai hankali in ya ji wannan zai san matattar dukkan alkhairai an zo a wannan ayar kuma matattar dukkan sharri an kore su a cikin wannan ayar to haka nan Allah madaukakin sarki ya tattara ma haka nan wannan yake nuna mana fassara da cewa Allah ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin sannan kuma Allah yace
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
نعم za mu karanta kawai fassarar waɗannan ayoyi guda biyu saboda ayoyin nan da za su zo kusan guda shida gabaki ɗaya akan al'amari guda ne shine halin da sahabbai suka samu kansu a ciki na tsananin ibtila'i a farkon musulunci wanda wannan yake sa wato Allah yake tabbatar da su dan waɗansu saboda kada su zuciyarsu ta raurawa wannan ya sanya su su sassauci har su warware imani bayan sun yi imani su ridda saboda kun san a ƙarshen surar Allah madaukakin sarki ya kawo maganar man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha saboda fitinar ta kai fitina da ake fitinar sahabbai saboda haka suna bukatar a tabbatar da su menene mafi karfin yadda za a tabbatar da su shine bayan an yi musu bayanin cewar ga matsayin alqur'ani ga irin abin da alqur'ani yake shiryawa sai aka kawo wato mujmalin kyakkyawan abin da alqur'ani ya kunsa cewa dukkan wani matattarar barna alqur'ani ya hana ta dukkan matattarar gyara alqur'ani yayi umarni da ita to sai kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa abin da yake zai sanya su bisa wannan yaqinin da cewa alqur'ani fa shine yazo musu da mabudin dukkan gyara ya rufe musu mabudin dukkan barna to sai ya umarni da su da suke yi alƙawari shiga musulunci da suka yi suna yin mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kasuwar wani idan duba da wani abu na duniya kada ya tsokane musu ido su warware alƙawarin da suke tsakanin su da Allah to abinda wannan ayoyin za su zo kenan saboda haka wato yin umarni da wannan a wannan gabar da rabuɗin sa da cewa wa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay da kuma inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan munasabar ta isa riƙewar alƙawarin da za su sai sai me zai hana murwar alƙawarin Allah me zai samu murwar alƙawarin Allah bayan Allah shine ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba kuma ya saukar alqur'anin da yayi umarni da wannan shine wanda Allah ya ce mana ya saukar da shi tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin saboda haka wannan sai ya zamanto kamar shimfida ce wanda za ta sanya su rike alƙawarin Allah kamkam kada su warware shi Allah ya ce wa aufu bi ahdi llahi idha ahadtum ku cika alƙawarin Allah idan kun kulla shi wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwoyi rantsarantse da kuka yi tsakaninku da Allah kada ku warware su ba'da tawkidiha bayan kun karfafa su wa qad ja'altumullaha alaykum kafila alhali kun sanya Allah shine shaida akanku wato da kuka yi rantsuwar kuna yin alƙawari ne na Allah ahadullahi alƙawarin Allah yayin da kuke yi kamar yanda Allah ta'ala ya ce yadullahi fawqa aydihim yayin da kuke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a kamar hannun Allah ne a burbushin hannunku inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah yana sanin abin da kuke aikatawa wato bi tajaddud ko yaushe kuka aikata wani abu Allah yana sanar da shi saboda haka idan yanzu kuna kan yaqini da rike alƙawari Allah yana sani idan ma kun yi shirin in ma kun ce za ku warware Allah yana sani to sannan Allah ta'ala ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha kada ku zamanto tamkar wannan matar da ta warware kadinta min ba'di quwwatin bayan ta karfafa shi an kafan ta mayar da shi warawara tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum kuma yarda rantsuwoyinku da kuka yi tsakaninku da Allah kuma yadda shi dakhalan sababin yaudara da kawo fasadi a tsakaninku an takuna ummatan domin ku zamanto an takuna ummatun hiya arbamin umma domin ku kasance al'umma wadda tafi yawa tafi karfi daga da al'ummar da kuke ciki innama yabluukumullahu bi wannan zato da yake zuwa muku na kan cewar ayodare ku cewa ku ba ku da yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke tare da shi ba su da yawa amma mushrikai suna da yawa wannan ya sanya ku ce bari mu bar addinin musulunci mu koma wajen su dan sun fi yawa tunda sun fi yawa wannan ya nuna kan cewa su ne akan daidai kada ku yi haka innama yabluukumullahu bi Allah jarabta ku yake da wannan hali wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun kuma wallahi za a bayyana muku ranar alkiyama abinda kuke sassabawa akai ku yi hakuri ranar kiyama za ku ga gaskiya wannan wato matsayin sannan za mu ci gaba mu ji yanda Allah madaukakin sarki yake nuna rahmarsa ga waɗannan bayi nasa yanda suke ɗan gatan Allah yanda Allah yake nuna musu yake fitar da su daga cikin duhu yake ba su abinda za su yi yaƙi da zuciyarsu da za su yi yaƙi da wato ƙawatawar shaytan dan su dage akan imani wanda ya nuna kan cewar inayar Allah kuma duk wannan kage yana daga cikin wato wahudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah sa alqur'ani ya zamanto hudan wa rahmatan wa bushra gare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين